Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maraicen Juma'a 22 ga watan Janairu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet kai tsaye a voahausa.com a jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Halima Jumarauce yake gabatar muku da shirin. To yau ma dai kamar ranar Juma'ar da ta gabata hankalin yau da gobe baki ɗaya na ƙasar Jamhuriyar Niger, ƙasar da ke cikin shirye-shiryen babban zaben da za a yi a ranar 21 ga watan Fabrairu idan Allah ya nuna mana. Kuma kasancewar a zaben na bana, matasan Niger sun lashe takobin shiga takarar neman makaman kansuloli da na 'yan majalisar dokoki da nihin share makansa hawayen da 'yan siyasa suka kasa share musu tun farkon siyasar demokradiyya a ƙasar. Shi yasa yau da gobe shirin matasa ya ƙara mai da hankali akan haɗakar da matasan ƙasar Niger akan mahimmancin yin amfani da kahohin sadarwa na zamani, su yaɗa manuhohinsu, su tallata 'yan takararsu, sannan su bibi manuhohin 'yan takarar da suka gamsar da su. Saboda haka mun gayyato Malam Salisu Hassan mai kamfanin Duniyar Kwamfuta da Malam Habila Rabi'u shugaban kungiyar Action des Jeunes pour le Développement Durable au Niger AJDDN muryar matasa. Da kuma abokiyar aiki na Jamila Kabiru Fage wadda yanzu haka tana ƙasar Niger tana halartar taron ilmantar da matasa akan amfani da fasahar sadarwa ta zamani da kuma koya musu dabarun kula da kai domin gujewa faɗawa tarkon 'yan ta'adda a kahohin sadarwa. Malam Aminu Maidawa yana tahe da hilin karin magana. Ku biyo mu kuma ku kasance tare da shirin yau da gobe, shirin matasa. Karin maganarmu na yau shi ne da magani a gonar yaro ga Malam Aminu Maidawa.
Karin magana.
Da magani a gonar yaro. Ma'anar wannan karin magana muna amfani da shi ne a kamar shugabannin da ba su san iman mutanensu ba, wanda Allah ya musu baiwa da arziki da daraja, amma kuma sai ka ga waɗanda ba su suke shugabantar al'umma ba suna kishin mutanen, suna haskawa, suna kuma ebo dukiyoyinsu, ma'ana su shigo ƙasar suna haskawa shugabannin yadda ya kamata su ringa yi wa al'ummarsu. A'a, ai mutanen ba kafa hurhuɗu gare su ko kai bibi ba, a'a, kowa kansa ɗaya kafarsa biyu, kai ma irin ka ne. Amma bambancin tunanin shugabannin da suke mulkanmu na Afirka ba su da tunani da kishin al'ummarsu don su zama wannan, amma su na arewa na yammacin duniya sun fi namu tunani. Sai kaga sun ɗebo kuɗinsu sun zo, ba suna nufin za su ɗore ba, yanzu za su yi maka abin ne su baka misali ka yi, wanda kai kuma nan gaba za ka ciyar da kanka gaba. Ana ga misali yanzu inda za ki fuskance ni. Akwai shirye-shirye da ƙasar Amurka ta shirya na wayar da kan matasa wajen 60 wanda aka yi Sahel, wanda aka yi a Niger. Kaga don amfani da sadar Twitter da Facebook da sauran WhatsApp da ake yi, don mutane matasa su gane irin saƙonni da 'yan ta'adda suke amfani da su, suna ɗiban matasa ana sa su a layin kashe al'umma da kashe kansu ba gaira babu dalili. Kaga amma Amurka ta yi tunani ta ga cewa ya kamata ta wayar da kai. To amma mu idan ka ɗauki Najeriya, ka ɗauki Niger, za ka ga cewa a'a, da maganin muna da dukiyar, muna da kuɗin, shugabannin ne ba mu da su wanda suke da kishin al'umma, wanda za su kashe mana su mana dukkanin abubuwan da za su ce gaba. To shi ne muke amfani da magani a gonar yaro. Amfani da shi ne da yanda zai yi bai iya ba. Mu Afirka muna da shugabanni da arzikin mu, amma ba mu san yadda za mu kyautata wa al'umma, ba mu ci yadda yankin mu gaba ba, sai dai mu wawashe kuɗi mu fita da su waje a dinga tinkawo kai ne gwamna kaza ko kai ne minista kaza, ka mutu ka bar tiriliyan kaza. Yanzu saboda Allah, idan hankali zai gamsu, yaya ƙasar da muke da maganin muna da komanmu, mutum ɗaya ya ɗebi tiriliyan kaza, wanda idan kana da 1 billion a yadda muka yi estimate kana Africa kullun zaka ci 36,000 sai ka shekara 180 ka san ku mutum ko giwa ce ta haife shi saboda tsabar dadewa ko a jikin bishiyar kuka ka fito saboda wannan dadewar ba yadda za a yi ka ji dadin miya a shekara 180 balle kudin da zaka dauka mu kudin da mutum miliyan 150 za su yi kuku 5 ko kuku 50 ka zo ka kwashi to shine muke amfani da irin wannan da magani a gonar yaro amma bai san yadda zai diba yi amfani da shi ya maganta wa kansa ba
karin magana
lallai kuwa da magani a gonar yaro to nan kusa zamu tattauna kai tsaye da Salisu Hassan da Habila Rabi'u da kuma Jamila Kabiru Fage amma tun da karshen mako ne mu dan shakata da wannan ya kan biyo ta akoje sai ta biyo shi akoje na kan kishi su kullum suna zaman da mu dan gaba mi da juna kanu miji al'ada zaman da baki ba adaba ko cikin kasida zama a ce da saji yayi kanu miji zaman da saji wasan ta dun miji zaman da saji kanu miji zaman da saji wasan ka dun miji zaman da saji kanu miji al'ada zaman da baki ba adaba ko cikin kasida zama a ce da saji yayi kanu miji zaman da saji saurare kamar yadda na bayyana muku yanzu haka dai muna kasar jamhuriyar Niger da Najeriya muna tare da Salisu Hassan mai duniyar computer da Habila Rabi'u da kuma Jamila Kabiru Fage salamu alaikum ina wuninku
ina wani communication international
wa alaikum assalam ina gajiya
a wata biyoye la
mala Habila muna jinka kana zance a waya
wallahi to haka ne haka ali mubarka
barka dai yau Jamila ya Niger
lafiya kalau alhamdulillah kai anya kuwa ni kan bazan zauna a Niger din nan ba
kullun in nace muku Niger dadi sai ku ga ina wasa kaina ne ina gyara kasa ta ce gashi nan kin je kin gani
wallahi yanda aka karbe ni dai to alhamdulillah ina jin dadin garin nan mutanen garin nan gaskiya sun iya karbar baki
to wannan kadan ma kika gani kadan kika gani da kin zauna ma da kin ga mamaki
to ko in zauna ne mu rika yin yau da gobe da kuma
yake kina ta ma ruwa na ke da shugaban ki na sashen Hausa in ya barki yawa to Malam Salisu Hassan ina wuni kana jin mu
lafiya alhamdulillah
yawa in muna jin ka sosai kuma muna addu'a layi ya bar mana kai kai bayani
wallahi
yawa mala Habila muna jin ka ana ta gaishe ka da Allah ka dake ka bar amsawa ka musu magana da hannu su barka kana VOA ne yawa to da harko bari mu fara da Jamila wadda wani taro ya kai kasar Yamai ko ince Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Niger Jamila wannan wani taro ne kuma me makasudin shirye wannan taron
wannan taron dai ana kiran shi da suna Tech Camp to taro ne da aka yi ga kasar Amurka ta yi domin ta a koyar da matasa na jamhuriyar Niger yadda za su yi amfani da kafofin sada zumunci da ma kuma da irin da kamar technology haka kayan fasaha yadda za su yi amfani da shi wajen samun sako sannan kuma bayyana sako. Sannan kanki ne kin san cewa abubuwa da muke matsala da muke samu da dama wajen hada rahoto kuma daga shirin yau da gobe ne har ma wajen labarai ba ma samun isasshen bayani daga jamhuriyar Niger saboda ba kodayaushe ba ne ba za ka shiga kafar yada labarai ko kuma ita sada zumunci ɗin ka samu labaran da yake fitowa daga jamhuriyar Niger. To shi ne aka yi taruwa na saboda kin san cewa jamhuriyar Niger ita ce ƙasar da kila ma ita ce ta ƙarshe wajen mutane da suke da damar samun internet. To in babu internet ko ba yadda za a yi duk waɗannan kafafen sada zumunci ɗin su bunƙasa. To shi ne sai ƙasar Amurka ta shirya taro ta kuma ɗauko masana da dama ta fannoni da dama kamar waɗanda suka iya amfani da haɗa bidiyo da waɗanda suka iya amfani da kafofin sada zumunci da waɗanda suka iya amfani da yadda za su koyar da mutane yadda za su haɗa su kansu labaransu su zama irin kamar masu ba da labarai masu zaman kansu ɗin nan yadda za su iya samun ta dogara da kansu wajen amfani da waɗannan abubuwa. Sai suka haɗa mu duk waje ɗaya domin mu musu bayani mu koyar da su sannan kuma mu san cewa menene ake ba a gane ba menene ba a fahimta ba ta yaya za mu iya tafa wa jamhuriyar Nijar musamman ma matasa wajen ganin cewa sun yi amfani da waɗannan kafafen domin cimma burin da samun cigaba ba wai ya zama abubuwan da za su ɓata su bane da kuma ɓata rayuwarsu da irin al'adunmu da aka sani na gargajiya.
Yawwa to mun gode sosai Jamila zan sake dawowa gare ki. Malam Habila, me za ka ce game da wannan bayani da Jamila ta yi a kan sadarwa ta zamani da fasahar zamani? Ka ji an ce ƙasar jamhuriyar Niger tana cikin waɗanda suke ke da ƙarancin wannan intanet, kuma ma akwai bayanin da ya nuna cewa masu amfani da intanet ko kashi ɗaya cikin ɗari ba su kai ba, me za ka ƙara?
To lallai kamar yadda kuka ce ne, ƙasar Niger tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke a baya game da abin da ya shahi kafofin sadarwa na zamani wanda ake kira rezo sosiyo wannan. To amma lalle kamar yadda yake abin aka ce ya zama gama gari ko kuma a ce kasuwa ko kuma mutuwa ta shigo kasuwa za a ce, to wannan lamari muna iya mu cewa wannan lokaci na baya-bayan nan wani lamari ne da ya shigo a cikin Nijar inda musamman ya mamaye matasa gabaki ɗaya, kuma ina ganin wannan ya yi zama dalilin da ya ɗauki hankalin ita wannan ofishin jakadancin Amerika inda har ya yanke shawarar maido da wannan taro a ƙasar Nijar wanda taro ne dama na kashi na biyar wanda aka zo da shi ana Nijar wanda ƙasashe da dama na Afirka suka halarta. To wannan la'akari da aka yi da aka ga cewa lalle muhimmin abu ne kuma musamman matasa sun karbi wannan sabon yanayi na zamani na sadarwa ta zamani da aka samu. To wannan ina gani wani abu ne wanda lalle ana iya a ce nan da lokaci kaɗan shi ma zai iya zama wani abin da zai mamaye ko ina ka sani da cewa da kafofin sadarwa na zamani irin wannan.
Yawwa,
kuma babu shakka ita har jajirci da kafin da zai wani wannan taron mu ma kungiyarta mun halarci buɗe wannan taron kuma mun yaba wata kusan da ita wannan jakada ko kuma in ce wannan hukumomi na jakadan Amerika da suke nan da suka ɗauki nauyin gudanar da wannan taron. Mun yaba kwarai da gaske kuma mun tabbatar da insha Allah wannan taron kwalliya za ta biya kuɗin sabulu domin muhimman abubuwan da aka tattauna a gurin wannan taron yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata a ce matasa sun gane menene amfanin sadarwa ta zamani da aka samu a yanzu ba wai an yi shi bane domin ya zamanto kana tsammanin ka ɗauki wasu hotuna waɗanda suka karo ko da al'adarka ko kuma addininka ba, ko kuma ya zamanto bututuwan banza ne za ka maida mu hankali wajen yin amfani da wannan kafar sadarwa ta zamani. Muhimmin abu shi ne a san cewa ita wannan kafar sadarwa da aka kirkiro an kirkiro ta ne domin wayar kan al'umma ko kuma kusantar da su da juna.
Yawwa,
da aka san babu.
Yawwa Malam Habila, mun gode. To Malam Salisu, kana jin mu?
Okay.
Ina ji.
Yawwa Malam Salisu, idan akwai matashin da ya san mahimmancin yin amfani da irin wannan na'ura ta internet ko kuma kahohin sadarwa, zan iya cewa kai ne saboda kamfaninka na duniyar kwamfuta duk wanda ya shiga zai ga irin aikin da kake yi. Kamar kuma yau wani ƙarin bayani za ka yi kuma kamar wancan karo na maka tambayar cewa A Najeriya an yi zaɓe, an ga irin rawar da matasa suka taka ta hanyar yin amfani da waɗannan kafofin sadarwa. Wani ƙarin bayani za ka yi a kai?
To, maganar akan rawar da samari suka taka, kuna ji na?
Sosai, muna jin ka sosai.
Rawar da samari suka taka a zaɓen da aka yi na Najeriya dangane da taimako ta hanyar social network, misali Facebook da Twitter. Wani sa'in ma ana faɗa har da Instagram saboda abubuwan da samari suka shiga sosai ga posting. Zai yi cewa lallai samarin Najeriya sun dan fara samun wayewa ta ɓangaren yadda za su iya makuku labari sannan su saka shi a shi wannan social network ɗin. Duk da yawan da muke da shi, amma idan muka duba muka ga irin labarai da kuma information ɗin da yake sakawa a social network, sai kiga cewa mu karan kanmu a Najeriya ma muna buƙata mu san haƙiƙanin yadda ake amfani da shi wannan social network ɗin gaba ɗaya. Musamman in kika duba za ki ga as of December, that is 15 December 2015, Najeriya muna da mutum miliyan 150 waɗanda suke kan Facebook, duk da mutum miliyan 62 ne suke amfani da internet. Wanda za ki ga kusan muna da kashi 8 cikin 100 masu amfani da Facebook kawai mutum miliyan 15. Amma in kika duba sai ki ga yanda ake amfani da wannan Facebook ɗin nan, ba a yi amfani da shi hanyar da ya kamata a ce ana isar da labarin da ya cancanta ko kuma yanayin yanda za a yaɗa labarin yanda ya kamata. Amma duk da haka in kika yi la'akari da yawan mutanen da ake da su a Niger, wanda kusan November, ina tsammanin November 2014 last census ɗin da aka yi, ya wuce cewa akwai mutum miliyan 300,051 waɗanda suke kan internet a Niger. Kuma idan kika duba social network ɗin da 'yan Niger suka fi amfani da shi, za ki ga Facebook ne, domin akwai mutum 230,000 a yanzu magana nake da ɗan ɗoriya waɗanda suke kan wannan social network ɗin. Shi yasa nake ganin da za a samu samarin Niger 230,000 waɗanda za su mai da hankali a kan ya za su amfani da Facebook ɗin nan, su aika da saƙo ko kuma su bayar saƙon yadda ya cancanta. Ina ganin za su iya fitar da waɗannan duniyar rawa fiye da waɗannan yawan malamin Najeriya ake tunanin suna kan social network ɗin. Domin yadda za a yi amfani da shi shi ne yadda za a aika da saƙo, su samu saƙon da kuma yadda za su aika da saƙon. Wannan gaskiya kasantuwar dai 230,000 ana ganin kamar ba su da yawa, amma tabbas in 230,000 nan za su yi aikin da ya cancanta, za su kawo canji musamman a cikin wannan harkar zaɓen da za su yi a watan Fabrairu da muke tsarin
shi. Yawa Jamila, kasancewar kin san irin ayyukan da Salisu Hassan yake yi, kuma kin san wannan kamfani nashi da dandali na duniyar kwamfuta, ta yaya kike ganin kamar Salisu Hassan zai iya haɗa gwiwa da ƙungiyar su Habila Rabi'u da sauran matasan Nijar domin su ƙara fahimtar yadda ake amfani da waɗannan kafofin sadarwa?
Kwarai da gaske, na ji daɗi da kika yi min wannan tambayar, don a wajen da na ba da jawabina, duniyar kwamfuta ɗin ma na shiga, domin shi kaɗai ne mai amfani da harshen Hausa wajen bayanin mahimmancin kafafen sada zumunci ɗin, yadda ake yi da ma ita kanta wayar salula. Abin da ya faru shi ne da na zo wajen wannan jawabin, sai na ɗauka matasan da zan horar da cewa irin mutanen nan ne da sun riga sun ma san menene su waɗannan kafafen sada zumunci ɗin, sun san menene amfanin Facebook, sun san menene amfanin Twitter, menene za ka iya bayyanawa a wannan, wani irin rahoto za ka ɗauko daga nan, ya za ka iya haɗa shi har ya zama ma labarai a rediyo. Sai muna fara magana saboda da yaren Faransanci ake yin jawabin, ashe ma mafi yawancinsu ba su fahimta, suna ji amma ba sa fahimtar bayanan da ake yi. Sai suka ji cewa ni zan yi bayani da Hausa, kowa da yake jin Hausa sai ya zo wajena. Sai muka fara tattaunawa yadda nake ganin abin da ya kawo ni in taimaka musu wajen fahimta da za su haɗa labarai. Sai suka ce hajjari Allah, amma muna son mu ɗan miki bayani gaskiya, mu bin ma su ne menene ma amfanin waɗannan abubuwan ne, menene ake yi a Facebook, mu dai mun san za a saka hoto ne, to mafi yawanci mu iya karatu ba, menene za mu je mu yi, muna sa hoto mu ɗauko, amma kuma gaskiya mu dai tsoron shi muke ji saboda hajjarin shi ya fi amfanin shi a gare mu. To a wannan lokacin sai na ce to ana neman buƙatar sanin matun farko menene amfanin su kafin ma a kai ga yadda za a yi amfani da su wajen yada labarai. Dan haka daga nan na gane cewa kila shi yasa ba ma iya samun abin da muke bukata mu da muke daga can daga nan wajen sabo labarai kamar yadda muke samu daga gun mutanen suke amfani da wayannan kafofin yan Najeriya al misali. Sai muka koma kan ga abin da ake amfani da shi sai aka bada labarin yanda gaskiya ana jin tsoron yanda irin ƙarya da ƙarerake ake abin nan yada su a waɗannan kafafan. To da akwai wani bayani da shi Junior Computer yayi kuma na tuna kwanakin baya can ba zan taɓa manta ba mun yi magana akan Photoshop, illar Photoshop. To akai in zauna tunda ba ni da lokaci kuma ba bayanin da na so da shi ba kenan a hannu. Sai nace a me yasa ba zan je inda na san yana da bayanin nan cikakke a computer ba. Sai na je kawai dama yayi bayanin ya saka hoton ya nuna yanda ake sai kawai muka yi amfani da wannan wajen cewa ga illar ga abin ga abuya yanda yake kawai sai na duba musu nace to kamar dai al misali ga wani matashi nan da yake Nigeria na nuna musu mutanen da suke bibiye da shi wajen 207,000 a Facebook. Mutanen suke bibiye da shi a Twitter wannan mun yi shiri da shi mun amince mishi ya ma koyar da mutanen NBUK to mun yadda da bayanin shi kuma ni tunda na riga na san yadda abubuwan nan suke kuma na fahimci Hausa sai kawai muka yi amfani da wannan. Daga ƙarshe dai halin abin da nake gaya miki shine abin da muka bar wajen nan da shi matasan nan sun fitar da kosassun fahimtar menene kafafan nan sannan kuma sun dage da cewa yanzu muna kan WhatsApp group da muka hada da su lalle fa sai mun san yadda ba wai a zuwa koya musu yanda ake wani abin nan yin a hada website bane ba yanda za a hada bidiyo da komai su kawai so suke yi cikin kungiyoyin su daban-daban da suke kauyukan su daban-daban mai musu mu hada musu bayani cikin hoto cikin Hausa yanda za su rika yada shi ta WhatsApp ta text din su domin a faɗakar da mutane menene ma waɗannan kafafan kafin a kai ga yadda za a yi amfani da su.
Yawa yawa Malam Salisu zan dawo gare ka saboda zan so ka yi wa matasan ƙasar Jamhuriyar Nijar da ke jin ka yanzu haka bayani akan yadda za su iya yin amfani da waɗannan kahohi su yi wato ai wannan zabe lahiya su samar da canji a ƙasar Nijar kai har ma su yi amfani da shi su samu kuɗaɗen shiga. Amma zan je ga Malam Habila Rabi'u saboda in ji ko ƙungiyar ku ta muryar matasa kuna amfani da wannan kahahe domin shirya wani abu a wannan zabe da ke zuwa ƙasar Jamhuriyar Nijar.
Babu shakka Halima yana ɗaya daga cikin kudurorin da muka sa a gaba ganin cewa wannan ƙasa ce da take da rinjayen musamman yawan al'umman matasa. Yawan rinjayen al'ummominta shine yawan rinjayen shine matasa. Wato matasa su ne ke da yawan rinjaye a cikin ƙasar Nijar wanda ya sa muka ga cewa ya kamata a ce wani lokaci ne wannan lokaci da ya kamata a ce mu a matsayinmu wanda muka kira kanmu jagorori na yawan al'umman ƙasar Nijar cewa da matasa mu yi wani hubbasa mu yi wani kokarin da zai sawa a cimma burin da dadewa aka jima ana jira cewa da ya kamata a ce an samu wani kware-kware sauyi ko da ba sauyi kaso kan ba gaba daya a jimilci a dai dan samu kware-kware sauyi da yanda za a iya tunanin cewa idan har a yau al'ummar da take da rinjaye a cikin ƙasa ba ta da wani bakin fadaji ko kuma ba ta da wani muhimmanci a cikin kowane irin lamurra na ƙasa to ina ganin babban aikin asha ne ko kuma babban koma baya ne wanda muke ganin bai dace ba. To shi yasa muka ga cewa ya kamata a ce mun yi amfani da dama tun ma ba wannan dama ba ta wannan lokuta na shirye-shiryen zabe da ƙasar Nijar take fuskanta a'a tun ma ba wannan ba mu yana ɗaya daga cikin aikace-aikacen da muke na faɗakar da matasa kama daga cikin hanya irin ta wannan ta na'urori na zamani ko kuma in ce kafofin sadarwa na zamani da aka samu a yau muna da hanyoyi da dama da muke amfani da su wajen faɗakar da matasa ko kuma wayar musu da kai na cewa lokaci yayi na a ce sun tashi tsaye da diga-digan su domin ganin cewa su ma sun kawo yunkuri na abin da ake nema cikin ƙasa ko kuma abin da ake so a samu na cigaban ƙasa.
Yau Malam Habila ban tarin washinka ba amma a cikin minti ɗaya za ka yi mana bayani game da akwai labarin cewa matasan Nijar bana kuna so ku tsaye da 'yan takara a mukaman kansiloli da kuma na 'yan majalisar dokoki. Me ya muku ƙaimi me ya tunzura ku ne kuma kuke so ku tsaya takara?
To lalle al'umman matasan Nijar sun ga cewa watakila irin alƙawullan da 'yan siyasa suka daɗe suna yi musu ba su cika musu ba shi ya kawo wai ummal abaisu sanadiyar cewa ya kamata su yanke shawara su ma su shiga adama da su ko kuma a'a yawan turin motar da suka jima suna yi na ganin cewa an yi abubuwa waɗanda suka kamata waɗanda ya kamata ya kawo ci gaban ƙasa har ci gaban kan kansu ma wannan yawan turin motar da suke yi motar tana tashi tana barin su ina ganin yana ɗaya daga cikin ummal abaisu da ya tunzura waɗansu matasan da suka ga cewa ya kamata su yi siyasa saboda mu ba ƴan siyasa bane mu kungiyoyi ne na horar hula na matasa saboda haka ina ganin su waɗancan matasan da suka yanke shawarar shiga takara daban-daban a matakai daban-daban a cikin ƙasa ina ganin yana ɗaya daga cikin abin da ya tunzura su na ganin cewa sun shiga siyasa ko kuma a'a sun shiga matakala ma ta tsayawa takara ba ma wai ta yin zaɓe kaɗai ba in yi zaɓe a'a yanda dokoki suka ba da dama in yi zaɓe haka zalika dokoki suka ba ni dama in iya tsayawa ɗan takara idan na cika sharuɗan da dokoki suka yi tanadi. Yau idan har ya zamanto matasan Nijar sun yanke shawarar tsayawa takara a matakala daban-daban ta cikin matakai da ake iya tsayawa ina ganin yana ɗaya daga cikin abin da ya tunzura su cewa rashin cika alƙawalla ko kuma a'a ganin cewa ai su masu jini a jika ne ko kuma a su ya kamata a ce wasu abubuwan da ake ganin sun zama cikas a cikin ƙasa su ya kamata a ce sun yi ƙoƙari ma na ganin kawo ƙarshen wannan matsaloli da ake ganin ƙasa tana fuskanta ko ba komai. Su mutane ne waɗanda suke ganin suna da shekaru waɗanda za su iya kama aiki kuma lokacin sabka aikin ya yi ma su ji cewa a cikin jikinsu ba sa son sabka aiki suna son su gaba da yin aikin.
Yawwa mun gode sosai Malam Habila Rabi'u da watan matasan jamhuriyar Nijar kun ji bayanin shi kuma za ku taimaka za ku kama ma 'yan uwanku matasa. Malam Salisu Hassan idan na dawo gare ka tambayar nan tawa da ya za ka bayyana wa 'yan matasan ƙasar jamhuriyar Nijar waɗannan kafofin sadarwa. Wato sun wuce kawai a yi amfani da su a sa hoto ko a nemi 'yan mata ko 'yan mata su nemi samari. Wane irin amfani, wane irin alfanu za su iya samu daga waɗannan kafofin sadarwa?
To su waɗannan kafofin sadarwar da aka ƙirƙire su, idan muka duba maƙasudin da ya sa aka ƙirƙire su, saboda mutane su fito su faɗi ra'ayinsu na gaskiya ko kuma abin da ke damunsu. Babban abin da yake ba waɗanda muke tare da su musamman mutanen Nijar tsoro akan abin da ya shafi Facebook ko abin da ya shafi Twitter za ki ga suna yin magana ne akan cewa wato data ɗin da suke amfani da ita tana ci wanda kuma idan kika da in kika duba za ki ga hanyoyin da suke bi ne suke amfani da internet ɗin su karan kansu kamar yanda ita malama Jamila ta faɗa ba su gama fahimta ba. Na farko dai su sani cewa aikawa da sako a internet da mutum zai yi yana buƙatar ya sani ba dole bane sai ya aika da bidiyo ko kuma ya ce duk abin da ya gani sai ya saukar. Ina son ƴan uwana matasa ƴan Nijar su sani a'a abin da za ka yi amfani da shi a internet ɗin nan abin da ya kai ka cikin shi ne musamman social network ɗin nan za ku iya ƙirƙirar wato majalisu ko kuma ɗakuna ko kuma zaurika ko kuma dandali daban-daban wanda za ku dinga yin magana. Ni na yi mamaki a irin wayewar da ƙasar da samarin Nijar suke a cikin shekarar ta gabata wuraren January na ziyarci Nijar na ga yadda samarin Nijar suke fita da daddare suke za su je wurin party ko su za su je wannan abin amma na yi mamaki da na ga gaba ɗaya da magaran da na je ina ta ƙoƙarin neman kafi ban samu ba. Amma kuma abin mamaki sai ka ga samari da daddare sun yi wanka da 'yan mata da sauransu an tafi gurare daban-daban amma kuma ba za su iya tunanin ya za a yi su bunƙasa wannan tarukan da suke yi ba ta hanyar social network. Ta hanya mai sauƙi da mutum zai iya amfani da ita wurin taimaka ma kanshi wurin taimaka ma al'ummar shi a wannan lokaci da muke ci barin ta hanyar amfani da social network ɗin ne. Na farko dai kyauta ne babu inda za a ce ke kayar jista sannan kuma akwai shafuka daban-daban da ake da su.
Malam Salisu lokaci ya fara ɗaga mana hannu ka kwaso bayanin Allah yadda za mu ci gaba in Allah yadda godiya muke sosai-sosai kuma na tabbata daga wannan bayanin da kai ma sun ji kuma sun ƙari da wasu abubuwa. Yanzu a madadin Malam Habila Rabi'u da Jamila Kabiru Fage wadda nake a daya Allah maido ki lahiya kin daɗe a Nijar ya kamata ki dawo masu saurare sai ranar Litinin da izinin Allah ku huta lahiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.